أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنقوا ما سكلم من سورة موتة كفرية الأباري تا سنة تي في EKS كو IKS إسلام كتاب وسنة على فهم سلف الصالح من أنكو قيسوا تا الدين المسلم تي سنة من أكار ودي الله سبحانه وتعالى ونتكين إيكو سادة غنين دام سادة فلالا سيبامو إيكو مكهد ودكو wannan darasi namu mai taken hada nasoshi ko yadda ake hada nasoshi ko yadda ake hada ma'anonin nasoshi wanda ake gani a zahiri kuma sun ci karo da juna. Wannan shine darasin mu na 235. Kamar yadda ƴan uwa masu bibiyar mu suka sani, muna tafiya ne tare da littafai guda biyu. Littafi na farko, littafin Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab na Sheikh العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين. للتافي نبيكم للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها لمحمد بن عبي بكر بن عبد القادر الرازي. أدرس اللي قبات من كاو قرشن واتو سورة الحشر كنان ينذكما ذا مشغالي أتكن واتو سورة الممتحنة كو ممتحنة. فإذا مكدوبة نمبر ون in kaddiba mai tahqiqin littafin as'ilatul qur'anil majid ya kawo cewa wato an san wannan sura a cikin littafan tafsiri da kuma littafan sunna da kuma alqur'anai suratul mumtahana alqurtubi kenan ya faɗi wannan qurtubi yace abinda yafi shahara akan halussan mutane mumtahina ana maha'un kasra an gane ko shine imam suhaili yayi yanke da shi shine jazima bihi to abin da yasa kuma an ka sanya mata suna wato suratul mumtahina domin akwai aya ta imtihanin mata domin akwai aya ta imtihanin imanin mutum in yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son addini ita ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim akwai aya kuma ta imtihanin imanin mata an gane ko wanda sun ka zo daga Makka sun kai hijira zuwa Madina ita ce ayat da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun fa inda Allah ce wala tumsiku bi asmil kawafir gari ko suratul mumtahina ayata wato goma kenan sai an ka siffanta mutane da wannan aya an gari ko domin ta shar'anta imtihani da mata wannan kuma shi Sheikh Mustafa Al-Adawi in ka duba ya kawo alifun ha'un ba gana intaha منه بلفظه كنا ياتروا وانما قلنا هذا لفظ انت من التحرير والتنوير دقاء التحرير والتنوير انك الديباك عشان وان اللتافي نمبوان زاك بوان نمبياني ناك اوش لي اقول بجي سورة العرب تنكما نافسر عشان يباتر ناك رنطابا كنا انا كنت سورة الممتحنة كنا ما تدى تزودا تجربي واتو مؤمني كنا كما انا كنت سورة الممتحنة زاو انا كنت سورة الممتحنة ما تدى ذا اجربه domin in ta zo ita ma za a jarrabi mutumin ne za su jarrabe ta to almuhimmu dai duka dai babu matsala ita ta jarraba ne ta gani ko za a karbe ta kuma ta ga yadda tsarin musulunci yake ita kuma za a jarrabe ta a gani in ta zo idan za ta iya jurewa kinan mumtahina ismul fa'il mumtahana kuma ismul maf'ul za a jarrabe ta mumtahina kuma da kasra za ta jarraba to zamu tashi a mas'alar ta wato 289 a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid malam yace fa in qila idan anka ce mimma za istuthniya qawluhu ta'ala daga mimma za daga mine istuthniya anka togi qawluhu ta'ala inda Allah ce illa qawlu Ibrahim li abihi sai fa fadar da annabi Ibrahim ya fada ma babansa yace kulna zamu ce min qawlihi ta'ala daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala قد كانت لكم اسوه كو اسوه akwai kirawoyi daban-daban Asim ya karanta uswa sauran sun karanta iswa dun ba da su kuma daya kinan kyakkyawan koyi ya kasance gare ku fi Ibrahima acin sha'ani annabi ibrahima li'annahu subhanahu dumin shi allah arada yana rufin bil uswatil hasana abin koyi mai kyau qawluhu alladhi hakahu anhu maganar da ya hakaito daga annabi ibrahima wa an atba'ihi da kuma maganar da an ka hakaito daga mutanen da suka bi annabi ibrahima wa ashiya'ihi da jama'ar sa da suka bi shi shine ashiya' da ainun ni jama'ar sa wa inna min shi'atihi la ibrahim wa laqad ahlakna ashiya'akum fa hal min mudakkir wannan kalmar ashiya' da ainun ni kuma maddakin tamaddu tabi'i ne ba ajanta wato hudu kuma cikin qur'ani ashiya'akum mai ainun guda biyu ne kawai an gane ko guda yazo cikin suratu saba wahila bainahum wa bainama yashtahuna kama fu'ila bi ashiya'ihim sannan kuma laqad ahlakna ashiya'akum fa hal min mudakkiratin suratu al-qamar sauran kuma duk ashiya'u ne da alhamza kuma shi maddukin shi maddul wajib al-muttasil ne al-muhim to li yaqtadu bihi dan su koyi da annabi ibrahima wa yattakhiduhu dan musulmi su riki annabi ibrahima sunnatan abin koyi yastannuna biha wanda za su yi koyi da shi wastafna sai Allah ya toge subhanahu Allah wanda wato subhanahu ya tsarkaka istighfarahu li abihi neman gafarar da annabi ibrahima yace zai yi babansa li'annahu kana an maw'idatin domin dama wannan neman istighfari ya kasance don wani alkawali wa'ada ha iyahu wanda ya masa alkawali kinan ku tunda ya masa alkawali don abin bai tabbata ba kinan wanda an toge shi bai daga ciki mas'ala ta gaba sai wato mas'ala ta 90 malam yace fa in qila idan anka ce fa in kana istighfaruhu li abihi istighfarin da annabi ibrahima yayi alkawali zai yin babansa neman gafara kenan aw wa'adahu li abihi ko ko istighfarin da yayi alkawalin zai neman babansa bil istighfari mustafnan za a toge za a cire wannan kenan istighfarin ko ne alkawalin neman istighfari min al-uswati daga kyakkyawan koyi da anka ce muna da kyakkyawan koyi amma banda kaza da kaza fa kaifa atafa alaihi ya akai kuma an kai atafi akan shi abinda anka toge an gane ko qaulahu fadar Allah wa ma amliku laka min Allah min shay kuma bana maka wato mallaka maka komai daga wajen Allah ma'ana ba zan iya tunkuɗe maka wata cuta ba ko in jawo maka wani amfani wa huwa la yusahhu istithna'uhu shi ko wannan magana ce ingantatta bai dace a ce tana daga cikin abinda bai dace mai koyi da annabi ibrahim wannan tana daga cikin abinda zamu koyi da annabi ibrahim yace ala tara baka gani ba ila qaulihi ta'ala inda yace qul fa man yamliku lakum min Allah shay'a kira a cikin suratul fath inda Allah yace qul fa man yamliku lakum min Allah shay'an in arada bikum darran aw arada bikum rahma aw arada bikum naf'a a cikin kuma suratu al-ahzab qul fa man yamliku lakum min Allah shay'an in arada bikum su'an aw arada bikum rahma kinan a cikin ahzab su'an rahma a cikin suratul fath darran naf'a to kinan wannan magana ce da Allah subhanahu wataala da kansa ya tabbatar da ita waye zai mallaka muku wani abu babu shi in ba Allah ba yace to kulna zamu ce al-maqsudu bil istithna abinda ake nufi da togewa huwa al-jumlatul ula faqat jumla ta farko an gane ko da anka ce illa qawl ibrahim li abihi la astaghfiranna lak amma banda wa ma amliku laka min Allah min shay wa ma ba'daha abinda anka ambata zikira an ambace shi ne da Allahu min tamami kalami ibrahima yana daga cikin cikon magana annabi ibrahima salawatullahi alaihi wato tsira ta Allah tabbata a gare shi la bi qasdil istithna wannan bai daga cikin abinda ake son a toge ka annahu qala kamar da ya ce ana astaghfiru laka ni zan nemi maka gafara wa ma fi taqati da abinda ke da iko gare shi an gane ko wa ma fi taqati a banda wani iko kenan illa listighfar sai neman maka gafara banda wani iko da abin da zan maka sai neman maka gafara kenan wannan shine cikon magana ce ba ana nufin ba wa ma amliku laka min Allah min shay zai shiga cikin istighfari ko ko a shi wannan zai zamanto yana daga cikin cikon istithnai banda wani iko gare ka in mallaki wani abu gare ka sai neman maka gafara wannan shine abin da wato kamata mu fahimta to wannan kenan ba alƙawalin da yayi masa na neman gafara yace sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya kuma da yayi ya neman masa gafara yace waghfir li abi innahu kana min ad-dallin malamai kuma suka ce nan kafin ya bayyana gare shi don ya ce fa lamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu sannan kuma malamin suke cewa ya ce rabbi ighfirli rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab Allah ka gafarta min gafarta min iyayina malamin suke cewa wa liwalidayya iyayansa kinan baban sa an hana shi mahaifiyar shi ba hana shi ba kinan ana ganin cewa mahaifiyar shi ita kinan tana akan wato gaskiya kenan sannan kuma akwai riwaya shadda wali walidayya Allah ka gafarta min iyayana to iyayansa kuma Ibrahim Ishaq ne wato da kuma Isma'il wannan kuma babu matsala amma qira'ati shadda to da haka dai yayi masa alqawli daga baya ya abin nan ya bayyana gare shi to wannan kidan ba za a yi koyi da shi ba wannan shi ne abinda wato ayat take karantarwa shi sama yanzu Allah ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba ya neman mu mushrikai gafara da sahabbai idan sun mutu akan kafirci amma ana neman Allah ya shiryar da wanda bai mutu ba akan kafirci a neman masa shari'a wanda kuma ya mutu akan bata ba a neman Allah ya shiryar da shi don ba zai dawo duniya ba Allah ya shiryar da shi kuma za a neman masa gafara ba wannan shi ne abinda ya kamata mu fahimta cikin wannan masala to masala ta gaba sai masala ta 184 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab domin ita ce take akan jerin ayoyi mana yace qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala la yanhaakum Allah Allah ba zai hane ku ba anil ladina lam yuqatilukum fid din ga wadanda basu yake ku ba a cikin addini ولم يخرجوكم بصفتك دكم من دياركم دا جدد دجنكم سورة الممتحنة كو ممتحنة آياتا تقص مانا يتي هذه الآية الكريمة وانا آية من درجة تدل تنانون على أن الكافر شي كافري إذا لم يقاتل المؤمن إن بياك مؤمنين بفي الدين أسهم الدين هنگاري كو كودان صبو دا الدين ولم يخرجوكم بفتد دا مسلمي بمن داره دا جدنسا لا يحرم بره bai haramta ba ayi masa da'a wal iqsatu ilayhi a kyautata mishi wa kad ja'at ayatun ukhra wata aya tazo tadullu ala man'i mawalatil kuffar wanda take nuna ba a jin tallamarin kafirai wa muwadatihim ko ayi soyayya da su mutlaqan yanke qawlihi ta'ala kama fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda jibince wato kafirai yana daga cikin su Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum suratul maida ayat 51 na karanta farkon ayat ne da mu fahimci ayat wa qawlihi da ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa man yatawallahum fa ulaika hum adh-dhalimun inda Allah ce wa man yatawallahum fa ulaika hum adh-dhalimun suratul mumtahina ayat 9 wa qawlihi ta'ala da inda Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasula ba za ka samu ba mutanen da sun kai imani da Allah da ranar karshe suna kulla kawancin soyayya tsakanin su da wanda yake kiyayya da Allah yake fito na fito da Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suratul mujadila ko suratul mujadala ayat 22 to bani yace to wal jawabu amsa huwa wannan aya ta nuna ana yake ta faɗin su wannan aya kuma ta ce ana iya mu'amala da su wannan kuma ta ce babu wata wato soyayya tsakankanin mu da su wal jawabu amsa huwa shine anna man yaqulu bi naskhi hadhihi al-aya wanda yake cewa an shafe wannan aya fala ishkala fiha ala qawlihi sai mutu an shafe babu wani rikitarwa a cikin ayoyin ko a cikin mas'alar ala qawlihi akan maganar sa domin jan ayat da mata ta dan bada uzuri ne a can farko su dan cuta ma iyayensu wanda suke akan kafirci a wancan lokaci daga baya kuma aka zo aka shafi kina sai da mantu yanzu babu wata soyayya babu wani kyautatawa malam yace to al qawl bi annaha muhkama wa usma la bisun tafi a ayi wata nan tana ga aiki fa wajhul jam'i yadda za a hadawa fa wajhul jam'i mafhumun minha kina ta inda za a hada su shine mafhumu abinda an ka fahimta an gane ko za a fahimta shi da gareta li anna al kafir alladhi lam yunha an birrihi an gane ko kafirin da ba a hana a kyautata mishi ba ko a yi masa da'a wal iqsata ilayhi a yi mishi a kyautata zuwa gare shi mashrutun fihi an shartanta a cikin shi adamul qital fi din shine wanda bai yake ka ba wa adamu ikhrajil mu'mina min diyarihim bai fitar da kai daga cikin gidanka ba an gane ko kina sai da mutu wannan shine an ka bada dama akyauta ta mishi wal kafir al manhiya an dalika kafirin da anka hana shi ko ayi masa wannan fihi a cikin wannan huwal muqatil fi din shine wanda yayyake ka a cikin addini al mukhrij lil mu'min min diyarihim wanda fitar da mu'mini daga cikin gidajen su al mudahir lil adubi wanda yake makaba maki ala ikhraj ma akan fitar da su malin yace wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala gari ko idan muka diba mai tahqiqin wani littafi Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi inda malan ya kawo al mudahir lil adwi ala ikhraj sakan bawan an gari ko ka duba nan bawan sai ya kawo magana ta Sheikh Ibn Jarir al-Tabari Sheikh al-Mufassirin yace wal qawl bi adam an-naskh rajjahahu al-Tabari Tabari ya rajjaha wannan yana da cikin sun karanta wannan magana ya kawo magana mai so ya koma cikin wannan littafin a wannan taba ko ya koma cikin tafsir da Ibn Jarir al-Tabari ya ga bayanin in kuma yana da wannan littafi mai wannan taba sai ya koma ga abinda Ibn Jarir al-Tabari ya ce ina fata an fahimci ko kuma nan abinda ake nufi da kyautata ma kafiri kyautatawa daban kauna daban ayoyi suna bayanin kauna kauna cikin zuciya bai halatta ba amma kyautatawa ga abinda addini ya yarda a kyautata musu wannan ba matsala bane ina fata an fahimta ta nan ma ana iya ayi aljamu sai mu gane bambanci tsakanin kauna da mu'amala yanzu muna zuwa wajen kafirai mu ji mu sayo kaya mu sayo motoci mu sayo kaza amma ba da nuna muna kaura su ba a cikin addini kaga kinan kauna daban mu'amala kuma wato daban ina fata an fahimta kinan sai zaman tuci aya tana zan cin mu'amala ne wannan kuma aya tana zan cin kauna a cikin zuciya waɗannan ayoyin da sun kai zan cin ba a kaunar su da jibin tallamarin su Allah ta'ala a'lam to wannan shi ne abinda malaka ya kawo sai mu je mas'ala ta gaba sai mun dawo za mu dawo ne cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. مسألة دبو دتس عند الآية. لما يأتي تكي أكنجيرم آيوي. ما لقيت فإن قيل إذا أنك ما فائدة قوله تعالى من الفائدة فقال الله سبحانه وتعالى ولا يعصينك في معروف. إذا ما تأمات سنك ذو مصيبة منزع الله صلى الله عليه وآله وسلم مبايعة ولا يعصينك في معروف إن دكتكي ماذا صاب أمك بأتكين أبو وان ديك أنا الخير وان دبا الله با. bana yace to wa ma'lumun abuni sananne annan nabiy sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala shi la ya'muru ba ya umurni illa bil ma'ruf sai da abu wanda yake sananne mai kyau a shari'a fa hal iqtasara me yasa bai jinkirta ba ya tsaya ala qawlihi ta'ala akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala ya'sinuka bada sabaha kama tunda da wato abinda manzo zai umurni da shi abu wanda shari'a ta addu shi ce kulna zamu ce fa'idatuhu abinda a fa'idar sa sur'atu tabadulul afhami dan tunani yayi gaugawa zuwa shine sur'a gaugawa tabadur gaugawa to sur'atu gaugawa ta shafi koce irin gaugawa tabadur al-afham tunani da kokwalwa kinan ta yi saurin gano ila qubhil ma'siya zuwa ga gane cewa sabon Allah abu ne da yake mummuna min hunna daga gare su qubhil ma'siyati min hunna kinan munin munin wato sabo daga gare su su mata law waqa'at ko da abin ya faru ma'ana tunda mata ne ake zance sun yi mubaya ashe sai an kace min hunna law waqa'at in sabon ya akku min ghairi tawaqquf al-fahmi ba tare da cewa ba min ghairi ba tare da cewa ba tawaqquf al-fahmi wato fahimta ta tsaya cewa ala al-muqaddimati allati awradtum fi as-su'al ga abin da anka kawo cikin wato tambaya an gari ko abin da anka kawo cikin tambaya shine cewa aya tambaya cewa shin manzo shi na umurni da abun da yake bai da kyau a ba shine kamata ya fara zuwa a kwakwalwarka ba shine ya fara zuwa a kwakwalwarka cewa saba ma umurnin shi abu ne wanda yake bai da kyau domin in abin da yake umurni da shi ma'rufun na to abin da ya saba mishi munkar na kenan dan in ka gane ma'ruf sai ka tuna da kishiyarsa shine al-munkar kishiyarsa sai aka kawo shi ba dan manzo shi na umurni da abin da baya da kyau ba wannan shine abin da wato malin ya kawo a karkashin wato wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam to yanzu ƴan uwa musulmi mun kai ƙarshen wato suratu al-mumtahina ko mumtahana a cikin littafin guda biyu yanzu kuma za mu je ne a cikin wato suratu as-saff a cikin littafin guda biyu to kafin mu shiga cikin bayani ga dangane a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha نا محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي سوره الصف نمبر 1 يتي يا كاو مغنا دغ ابن عاشور ان كديبا cikin اسئله القران المجيد اقسا واتو يا كاو ابن النمبر 1 يا كاو ابن عاشور ياتي wannan sura ta shahara da sunan suratul saf kuma haka aka sanya mata suna a zamanin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ibnu abi hatim ya yi riwaya yace da sanadin sa zuwa ga abdullahi ibn salam cewa wadansu sun ce da mun tura zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu tambaye shi akan mafi kyawun mafi soyuwa ayyuka kinan zuwa ga Allah har ma'ana an ci gaba da magana an ka kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kira wadannan mutane sai da ya hada su sai wannan aya ta sabka sabbaha lillahi sabbaha lillahi as-saf kinan kamar cikin wannan asar yazo an ga kiran ta sabbaha lillahi as-saf hadisin da yace ibnu kathir ya kawo shi kuma da wannan ne an ka sanya mata unwani kamar sunanta inda za a bayanin ta cikin tafsiri cikin sahihul bukhari kuma da cikin jami' na imamu tirmidhi kuma haka an ka rubuta sunanta a cikin wato alqur'ani kinan da aka rubuta da kuma littafan tafsiri malam yace to kuma dalilin da yasa an ka sanya mata suna saffan domin lafazin saf ya zo a cikin tafiha wa huwa safful qital safi na yaki an gane ko fa ta'rifu billahi ta'riful ahad kinan ta'rifin da an kai ta'rifi na ahad da an ka ce as-saf kinan sura allati yuzkaru fiha saffan kinan ta'rifi na kiyaye wannan ahad kamar abin da an saba da shi a rike shi a kokolwa shi ne abin da ake nuna al-ahad ba al-rufin al-qawli ba al-ahad nan na nahawu ake zance to wannan shi dai ne to sannan kuma sura tana bayanin ne Allah yana so inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah yana son wadanda suke idan su yasu yaki su yi sahu na ana hankalta ma al-maslaha dan nan wani zai ce ki nan duk in za a yaki aje ai sahu ba haka ake nufi ba a idan sahun akwai maslaha cikin yin shi lokacin da za a yi gaba da gaba lokacin yaki da takobi idan kun ka ji kun kai sabu ana yaki yanzu ana halbi ko gaban za ko in kun ka taru wuri dai sai a tura makami gaba dai ma yaje ya kare da ku shi yasa yanzu ma yana daga cikin system na yaki ba a barin runduna ta kasance wuri dai sai dai a rarraba mutum biyu can uku can biyu kenan ko da an jefa makami idan yaje ba zai wuce san mutum dai ko biyu ba amma kun taru mutum 200 wuri guda kaga lokaci guda za a kare da ku ina fata an fahimta dan haka yana da kyau mu fahimci na so shi mu fahimci ma da su kamar yaki ne da takobi ba ana nufin kullum mu je mu yaki da takobi ba a mu je mu nemi ilimi yanzu akwai yaki da aka yi na makaman nuclear da makamai na biology da makamai na waɗanda ake shaka cikin iska da kuma makami ma na wato samun karfin tattalin arziki makami da tattalin arziki da sauransu dai yanzu akwai hanyoyi abinda suke kira moyen de pression da kuma ko pressure ways wato hanyoyin da ake bi don a cilistar da al'umma akwai abubuwa daban-daban ala ayyati hal da yana da kyau mu fahimci yadda zamani yake canza akwai abubuwan da addini sai ɗaliban ilimi mun yi bincike akan al-asala da al-mu'asara ko kuma al-thabit da al-mutaghayyir bincike ne mai yawa ɗaliban ilimi za su yi a fage daban-daban wallahu ta'ala a'lam to mas'alar da zamu tashi akan ta a cikin suratul saff zamu tashi ne a cikin littafin asilatul qur'an al-majid wa ajibatuha a mas'ala ta 92 malam yace fa in qila idan anka ce ma fa'idatu qad menene fa'ida ta kawo wa qad fi qawlihi ta'ala inda anka ce inda Allah madaukakin sa yake ce wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum inda annabi Musa yake ce wa mutanen sa Allah yace wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum ya ku mutanina me yasa kuke cutar da ni kuma kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku ayyana yace wa ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum yace to kullu za mu ce fa'idatuha abinda fa'idat ta'akid ta'akidi an gadi ko karfafa magana ka annahu qala kamar da yace wa ta'lamuna kun sani ilman sani yaqinan ilmi na yaqini tabbaci la shubha talakum fihi ba ku da wata shubha yace hadha jawabu az-zamakhshari shi imam az-zamakhshari haka ya bada amsa wa qala ghayruhu amma wani az-zamakhshari yace fa'idatuhu fa'idat shi at-takthir wato yawaitawa yace li anna qad ma al fi'l al mudari domin ita kar in ta zo cikin fi'li mudari da fi'li mudari taratan wani lokaci ta asili taqlil tana nuna abu ya zan kadan ka qawlihim kamar da suke cewa innal kadhuba mai yawan ƙarya qad yasduqu can ba rasa ba yayi gaskiya wani lokaci kaga nan karamci take nunawa wa taratan wani lokaci ta ati ita wato kan tana ta zo zuwa tare da fi'ili mudari'i littakfifi saboda nuna abu yayi yawa ka kauli sha'ir kamar fadar sha'ir qad a asafun nazihu almajhudu mu'sifatan fi dhilli akhdara yad'u hamatal buhi kaga da yace qad a asafa anna qad a asafa nazihu almajhudu mus'ifatan ay mu'sifatan fi dhilli akhdara yad'u hamatal buhi to yad'u din ina ganin shi ne atta abin nan tare da qad duk da yake nan bamu ga an kawo qad ba tare da fi'ili wanda yake mudari sai dai inda ya kamata ya ce qad a asafu to kuma bai kawo a asafu ba sai ce qad a asafa shi fi'ili madhi ne don haka nan dai banga shi mawdu'u shahid ba banga inda shi abinda ba ne yake son ya kawo ba tunda fi'ili mudari idi ake zance ba fi'ili madhi ba yad'u kuma nan shi ne fi'ili mudari amma kuma babu qad tare da shi كيتو وإنما يمتدح بما وإنما يمتدح أنا يبوني بما يكثر قابن ديوا بما يكثر وجوده قابن ديوا يكيد يوا منه لا بما يقل باء يبوق قابن ديك ينكرنشي كنن كنا وقد تعلم نسي إذا من تونم باتقليل تكين في بتنا شو قابن ياي يوا إن باتام في بتشي جد ديك وانند أكيتوا أنا يبوق قابن ديوا ويتا إن الخير إن يوا أكيد يبوم متاني أما بقولي لو كتشبني إن أبو يوا أكيد يبوم متاني إن شدي يوا متاني بقابن يبوبني sai dai ana yabon su cikin alkhairi ne in kaga ana yabon mutane cikin sharri to ma'ana kina ana so a kada su cikin halaka koko wato imanin su yayi nisa sun kasance ba sa tunanin hado su da Allah an gane ko to wannan shiri da abin da ya kamata to wannan ya kamata mu fahimta ita ko qad tare da fi'ili madi koko qad wagga tana iya zamantowa alhali kenan sai ta zamanto jumla haliya wal halu qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum kenan kun san alhali ni wato manzon Allah ne isa gare ku wannan shi ne abin da zamu iya fada sai dai qad tare da fi'ili madi wasu sun kace tufidu tahqiq ni ce qad jaa tabbata yazo an gane ko kina tana nufin tahqiqi wasu malamai sun kace babu wani tahqiqi domin jaa fi'ili madi mutun ya riga yazo to dan an kara qad ai babu wani kari wanda za ta yi mishi amma wasu malamai suka ce a'a shi kanshi abin da ya wuce ana iya kara tahqqaqa shi domin al-mu'akkidatu suna yawa kadiba cikin muqni al-labib an kutub al-a'rib li ibn hisham al-ansari daga wadannan bayanai da kuma cikin littafai da sun ka tattaura kan wannan mas'ala sannan kuma fi'ili in za a danganta shi zuwa ga Allah ya bambanta danganta shi zuwa ga bayi dan haka ba a cewa qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallamuna minkum riwaya tana yiwa Allah ya sani a'a nan qad ya'lamu tabbas Allah ya sani ba a cewa Allah yana shakka an gane ku dan haka ya kamata mu yi hattara mas'ala ta gaba sai mas'ala ta wato 185 a cikin littafin dafa'u yami da tiraba an ayatul kitab domin shi ma ya kawo wato aya ya kawo bayani karkashin wannan aya ta biyar malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutane azzalumai malam yace hadhihi alayatul karima wannan aya mai daraja tadullu tana nuna bi zahiriha a zahirinta ala anna al-kharij an ta'ati Allah mutumin da fitra ga da'a Allah wallahu la yahdi alqawm al-fasiqin afwan ba zalimin ba wanda ya fitar ga da'a Allah domin shi ne al-fasiq la yahdi Allah Allah bazai shiryar da shi ba malam yace wa qad ja'at ayatun ukhra wadansu ayoyi sun zo tadullu ala khilafi zalika wanda suke nuna sabanin wannan ka qaulihi ta'ala kama fitar Allah subhanahu wa ta'ala qul lil ladina kafaru kace makafirai in yattahu in sun kame suratul anfal kenan suka bar kafirci suratul anfal aya ta 38 yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu abin da ya gabata na cike bayani ne don mu fahimci aya wa qaulihi ta'ala da fitar Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kuntum min qabl kamar haka ne kun ka kasance min qablu gabani an gari ko famanallahu alaikum sai Allah ya muku ni'ima to nan min qablu akwai fassara guda biyu kadhalika kuntum min qablu kun kasance kuna cikin tsoro domin mu ana kawuwar wadansu mu'minai ne wani mutum ya nuna shi musulmi ne ko ya musu sallama sai suka kashe shi to sai Allah ya ce kadhalika kuntum min qablu kamar haka kun ka kasance wadansu da cikin malamai suka ce kun kasance kuna cikin tsoro sai Allah ya ba ku aminci duk da kuna mu'min ne wasu sun kace a kadhalika kuntum min qabl kamar haka kun kasance ma'ana kuna kafirai sai kuma Allah ya muku ni'ima famanallahu alaikum kinam bil islam in kuma wance kuna cikin tsoro famanallahu alaikum bil amn duk an fassara da wannan ka kuma cikin littafai zaka ga wannan kadiba cikin tafsir na Ibn Jarir Tabari zaka ga wannan bayani da sauran kuma littafai da suka kawo wannan bayani kinan nan akan fassarar da malam ya kawo nan kadhalika kuntum min qablu kinan kun kasance nan min qablu ba kuna cikin rashin aminci ba kun kasance kinan kuna ka ba akan musulunci ba kinan dole sai mun fahimci wannan aya don a cikin ɗaya daga cikin fassarori ba ta ba da wancan ma'ana din. Malam yace to wal jawabu amsa annal ayata ita aya min al ami, tana daga abin da zo am ya hade kowa da kowa, al makhsus wanda za a kebance shi. Fahiya abin da ake nufi fi khususul ashqiya, wannan aya ta shafi ta kebanci al ashqiya, marasa arziki, alladhina wadanda azaga Allahu qulubahum, Allah ya karkatar da zukatansu alil huda daga shari'a, li shaqawatihim saboda rashin rabansu, al azaliya wanda yake tun fil azal, wanda ba su da wato rabo, Allah kai muna tsari. Kenan sai zaman tonan da yace la yahdil qawmal fasiqin, fasiqan da Allah ya san nan kafirai ke nufi wadanda ba za su taba musulunta ba. Wa qila wadansu malamai sun kace al ma'na abinda ake nufi la yahdihim, Allah ba zai shiryar da su ba, ma damu ala fisqihim, matuka suna akan fasikancin su, fa in tabu minhu, idan suka tuba hadahum, sai Allah ya shiryar da su. Mai tahqiqin wannan littafi yace kadiba numbatu, kadiba unzur, kadiba cin al-muharrar al-wajiz, wato al-muharrar al-wajiz tafsiri ne na wato Ibn Atiyya, zaka ga wannan bayani da sauran kuma littafan tafsiri ba wai sai wannan littafin ba, domin za ku iske wadansu maganganu in ka yi dirasa ta muqarana za ka iya fahimtar abin da malamai sun kai, da an samu saɓani kawai sai ka duba. Wani malami tana yi aya ka magana ɗaya sai ka mai da shi wannan ɓangaren, wani ya kawo magana biyu sai ka ce ya kawo biyu da ta wannan da ta wannan, to sai ka yi tarjihi a ƙarshe. Idan ba haka ba karatu zai ba mutum wahala, shi yasa idan mutum yana son yi tafsiri yawa cikin sauƙi ya gane cewa yadda za a tafiya da usulubin da ya kamata a bi. An gane ko? Shine idan akwai maganganun malamai kai kokari ka duba littattafai da suke a hannunka, kowanne ka ga me yake, wani malami ne tafi akan wannan, wani malami ne tafi akan wannan, me dalilin wannan, me dalilin wannan, shin za mu iya haɗa wannan maganganun ko ba za mu iya haɗa ba? Kai tsaye sai ka iske a aya ka samu maganganun malamai masu yawa kuma ka fahimci inda aka dosa, na fata an fahimta. Domin in baka samu mas'ala ba, in kuma duk maganganun da suke ba a yi saɓani ba, kawai shikenan duk malaman tafsiri sun yi ittifaki akan wannan fassara, shikenan ka huta. Wallahu ta'ala a'lam. Kuma yana da kyau ɗalibin ilimi ya ɗauki usulubi mai kyau, kaga yan ka zo kan aya na farko ka diba munasabatta da abin da ya gabata, in ka duba musamman tafsiri da at-tahrir wa at-tanwir ya kula da wannan kwarai, da tafsiri na Ibn Jarir, at-Tabari shi ma yana kula da wani lokacin da munasaba tsakanin aya inda ya fara bayani, da sauran tafsiri da tafsirai suna kula da wannan, da nuzamu durar fi tanasubi suwar na Imam Al-Biqa'i, yana da kyau in sura ce kuma ka dibi alaƙarta da sura cikin at-tafsir al-mawdu'i li nukhbati min al-ulama, ko kuma tanasukh ad-durar fi tanasubi suwar na Imam Suyuti, ko kuma in farkon sura ne da ƙarshen sura marasid al-mataali' na Imam Suyuti, kaga in ka san alaƙa farko ka san ilmu al-munasaba, abu na biyu in farkon sura ne sai ka abinda malamai suka kawo farkon sura, in kuma aya ce alaƙa tsakaninta da aya, in kuma jumla ce kaga ilmin nahwu sai ka duba cikin littafin da suke kula da nahwu na al-qur'ani, kama ad-durr al-masun, kama i'rab al-qur'an al-karim wa bayanuhu na Muhyiddin Darwish, ko kuma i'rab al-qur'an al-karim wa sarfuhu na wani malami na manta sunan sa, littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske, da sauran dai littattafai. Na farko dai munasaba ka san alaka tsakanin aya da aya, na biyu asbabun nuzul, akwai mawsu'a wadda duk ta tattaro asbabun nuzul, da mafi yawanci al-isti'ab fi bayan al-asbab wadda ta kai mujalladi uku, sai ka duba asbabun nuzul in akwai ka tabbatar da shi, daga nan sai ka fara fassarawa ka duba in akwai ra'ayuka da malamai suka kawo karkashin wato aya, in kuma hukunci ne ka dibi ayatul ahkam, ko kuma al-iqlil fi istinbat at-tanzil, in kuma al-waqf wal ibtida ne ka dibi wanda suka kawo shi, in qira'o'i daban-daban akwai aya ka bambanta su, qira'o'i mutawatirin da kuma qira'a mutawatira da shadda, da meye alaka tsakanin mutawatira da mutawatira, in akwai shadda kuma mutawatira da shadda, haka ne sai ka ga karatun zai zo maka da sauki don ka fahimci manhajin da zaka tafi akan shi. Amma yanzu mun to kawai don zaka dauki wannan tafsiri sai ga ƙari nazarin shi, sannan ka dauki wannan, to ba za ka iya fahimtar tafsiri da kyau ba. A kowanne karkashin ayar duba mai yacce, in abin da ya shafi wato nahawun qur'ani ne kaga kana da littattafai na nahawun qur'ani, in sarfin qur'ani ne sarfin qur'ani, ko nahawu da sarfi wani lokaci ana hada su, kamar ad-durrul masul misali, in balaga ce ta al-qur'ani littattafan da suka bayani kan balaga ta al-qur'ani, in asbabun nuzul ne kaga kana da mawsu'a ta asbabun nuzul, in hukunci hukunci ne ayatul ahkam, in abin da ya shafi athar ne الضر المنثور في التفسير بالمأثور لإمام السيوطي طبعات دار الهجرة لصورة طبعات أنك يتحقيكي كوكما تفسير لإبن جرير الطبري آثار كن ليكاو كو موسوعة التفسير بالمأثور ود أستاذ الدكتور مسائل الطيار يشوق منشي كسم مجلدي أشرن ده أنقاني كو لتفن دي سكت التوراة كان آثار ولن أكي تحقيق إنسو كاكري حكا ني تاكا بي كفا يمشي يدى أكي تفيا ما يمقى حكا باسي إذا منتو كراتون زي باكا وحالا زي بابو متون وحالا قريدا بسكي تو الله يكان الدو mas'ala ta gaba wadda zamu tashi akan ta zamu dawo ne cikin littafin as'ilatul qur'anil majid a mas'ala ta 1093 mala yake cewa fa in kila idan anka ce kai fa qala isa alayhi salam ya ake annabi isa ce mubashiran ina bushara bi rasulin da manzo ya ati wanda zai zo min ba'di ismuhu bayana kenan ba a cewa min ba'di ismuhu a'a min ba'di ismuhu da ya'un da alhamza rubu za su tashi ba inda za a hada min ba'di ismuhu ahmad kina annabi isa ce zai ina bushara da manzo wanda zai zo bayana shi ne wato abin da manzo bayana sunan shi ahmad yace walam yaqul muhammad kuma bai ce muhammad ba wa muhammad ashar asma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi muhammad shine mafi shahara daga cikin sunan manzo allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko to yace kulna zamu ci indama qala ahmad abinda yasa ce ahmad li annahu mazkurun fil injil domin an ambaci manzo allah sallallahu alaihi wasallam a cikin injila bi ibaratin da wata jumla kenan ko magana tafsiruha yadda za a tafsirinta ahmad kina idan a fassara ta kai tsaye ahmad za ta bayar ba la muhammad ba muhammad ba wa inma kana kadhalika abinda yasa ya kasance hakan ga li annahu ismuhu fis sama'i ahmad sunan shi a cikin sama ahmad wa fil ardi muhammad kuma asa ana kiran shi muhammad fa nazala sai sabka fil injil a cikin injila ismuhu samawi sunan da ake kiran sa a cikin sama wa qila kaga wannan ra'ayi ne wanda babu wani dalili akan sa cewa ahmad shine na sama kuma muhammad shine na kasa wa qila wadan sun kace inna ahmad ablagu fi ma'na alhamd shi sunan ahmad shine amma fi kai matuka fi ma'na alhamd a wajen abin da ke nuna cewa godiya min muhammad daga muhammad min jahati kaunihi ta kasancewa shi mabniyan an gina shi ne ala sifatut tafdhil akan suna na tafdhili dan an ce ahmad kuma shine mafi godiya wa qila da sun kace muhammad ablag shi sunan muhammad shine mafi matuka kai matuka wajen nuna godiya min jahati kaunihi domin yazo ala sifatut tafdhil akan sunan na tafdhili alladhi huwa litakthir wanda yake nuna cewa wato takthir ya waita an gane ko idan tafdhili kinan nan muhammad ismul maf'ul ala sifatul maf'ul kuma ta ce domin muhammad sifatul maf'ul ne daga Muhammad ne kinan Muhammad ismul fa'il Muhammad ismul maf'ul Muhammad wanda ake yabo kinan wanda ake yabo kwarai da gaske domin ba a ce Mahmud ba sai an ce Muhammad daga Muhammad ana yawan gode masa kinan wadansu sun ce haka ne ko kuma ce a duka dai kowanne yana nuna ya kai matuƙa wajen godiya kuma da gode masa an gane ko Ahmad wanda an kafi gode ma Muhammad wanda ana yawan gode masa kinan shi kinan shi wanda ana yawan gode masa kuma babu wanda ake yawan gode ma cikin mutane irin sa kuma Ahmad kuma shine wato mafi wanda ake gode ma kina wannan sai shi nuna shine wanda yafi duk wanda aka yabo daga cikin mutane aka gode masa kuma shine yafi kowa yawa Muhammad shi ko yin shi yafi kowa yawan samun yabo shikenan kowanne daga cikin su ya samu nashi mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 1094 malam yace fa in qila idan aka ce كيف قال تعالى يا اكي الله يتي فلما جاءهم بالبينات لوكاتين ده منزل الله صلى الله عليه واله وسلم يذو مسد حجوجي بيننوا قالوا سي سنكتي هذا سحر مبين وان سحري ني بينني قراءه حمزه الكسائي دخلف قالوا هذا ساحر مبين سي سنكتي وان باي سحري ني بينني يعني سحر كنا سحري قراءه جمهور ساحر كما قراءه حمزه الكسائي دخلف يتتو ولم يقل سبحانه هذه كنا Allah bai ce ba falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadhihi sai sunka ce hadha wal musharu ilayhi kuma abinda an kai ishara zuwa gare shi al bayyinat kalima ta al bayyinat wa hiya mu'annatha ita kuma mu'annath ne yace to kullu za mu ce ma'anahu abinda ake nufi hadha alladhi ji'ta bihi wannan abu da ka zo da shi fal ishara kinan da ishara da an kai ila al ma'ti bihi abinda an ka zo da shi sunka ce hadha sihrun mubin ay al ma'ti bihi abinda aka zo da shi shine abin da ake nufi an gane ko shi yasa wani lokacin sai a hankalta ma wato shi abin da ya gabata wani lokacin kuma a hankalta ma abin da zai zo ko kuma a shi sihrun ay muzakkar ne kalimar ta sihrun ko sahirun a qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf ay muzakkar ne to shikenan wani lokacin idan ya zamanto abu biyu ne sai a hankalta ma na gaba ko na baya duk wanda aka yi amfani da shi in muka duba cikin suratul an'am wajen qissat al-ibrahim inda Allah ce falan mara ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi lokacin da ya garana bazighatan ta fito tana haske kaga sai ce bazighatan domin lafazina ash-shamsu muannath ne bai ce bazighun ba amma sai ce hadha rabbi bace hadhihi rabbi ba saboda nan rabb wato lafazi ne da kina muzakkar nan sai hankalta ma abinda zai zo baya kina cikin larabci duka ana anka amfani da shi duk wanda anka hankalta ma da yayi wallahu ta'ala alam eh mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 295 mallan yake cewa fa in kila idan anka ce ma wajhu sihhati at-tashbih menene fa fuskar da ingancin wato kamanceceniya an gane ko kamar ta wace fuska ne sihhatu at-tashbih in kamanceceniyar da anka cikin aya za ta inganta wa zahiruhu kuma abinda az-zahirin shi cikin aya tashbihu kaunihim ansar Allah an kamanta kasancewa su masu biyayya masu taimakon Allah bi qauli Isa alayhi salam da magana Isa inda anka ce man ansari ila Allah wa zai taimake ni zuwa ga isar da sakon Allah ina fata an fahimce ni man ansari ila Allah Imam Nafi' da Imam da Abu Ja'far sun karanta man ansari ila Allah duk da yake warshe yana da man ansari ila Allah an gane ko an naql kenan sabanin qalun shi man ansari ila Allah an gane ko to ala ayyati hal menene kunu ansar Allah sai anka ce kamar qala Isa ibn Maryam ko kasance masu taimakon addinin Allah kamar yadda annabi Isa ya ce to kaga ai dan adam bai kasancewa magana kuma magana ba ta kasancewa dan adam shine mallan yace to ya anka yanka wannan kamanceceniya mallan yace kullana zamu ce at-tashbihu kamanceceniya mahmulun ala al-ma'na za a dauke shi akan ma'ana taqdiruhu yadda za a kaddara shi kunu ansar Allah ku kasance masu taimakon addinin Allah kama kana al-hawariyuna kama yadda hawariyuna sun ka kasance ansaran masu taimako li Isa alayhi salam ka annabi Isa an kira su al-hawariyun saboda suna wanke tufafi ko al-hawariyun suna matufafi rini ko al-hawariyun saboda suna wato gyara tufafi su yayyanka su ko al-hawariyun dai saboda dai maganganu daban-daban ka kuma cikin tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari da sauran tafsiri inda kalmar al-hawariyun ta zo ka ga ma'anoni daban-daban dan karka su ji ma'ana guda ka sa tsammanin ma'ana guda malamai suka bata da dalilin da yasa aka sanya musu sunan al-hawariyun kenan ku kasance masu taimako ga addinin Allah kamar yadda hawariyun sun kasance masu taimako ga annabi Isa hi da qala lahum lokacin da yace da su man ansari ila Allah wa zai taimake ni zuwa ga wato addinin Allah ina fata an fahimce ni wato wannan misali da an ka buga ga masu imani saboda annabi Isa Allah ya faɗa falamma hassa Isa minhum al-kufr qala man ansari ila Allah lokacin da annabi Isa ya gane cewa wadancan ba su da niyyar imani sai cewa zai taimake ni to me yasa Allah ya buga wannan kissa dan a buga muku Allah ya kawo kissa ta annabi Isa da wannan magana da ya faɗa kenan dan saboda kuma ku koyi da abinda su ma wadannan sun ka aikata wajen aikata aikina alkhairi sannan idan muka diba kunu ansar Allah ku zamanto masu taimaka ma wato addinin wato Allah an gane ko akwai qira'a kunu ansaran lillahi to ansar Allah Imam wato Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf da kuma Ibn Amir da Yaqub su sun ka karanta kunu ansar Allah shi kuma sauran suka karanta kunu wato ansaran lillahi da haka yana da kyau dalibi ilimi ya san da wannan kakkaji wani ya karanta kunu ansaran lillahi kace an tauka banna a in baka san kira'o'in qur'ani duka baka yi hatta an gani ko yawwa yana da kyau dalibi ilimi ya fahimci wannan to da haka dalibi ilimi in ji an karanta da wata kira'a bai san ta bai kuma malamai ya ji yaya ne kira'ar take yaya abin yake malamai sun tabbatar da shin wannan qira'ar ta inganta ko bata inganta ba kakka je ka faɗi abin da kai baka tabbatar da ga yadda shike ba sannan kuma ka je ka faɗi wata magana wadda ba shi ba Allah ya kyauta ne idan muka duba kunu ansaran lillahi Imam Nafi' da Imam Abu Ja'far da kuma Imam Abu Amr ibn al-Ala da Imam Ibn Kathir su sun karanta kunu ansaran lillahi to ɗan uwa musulmi wannan shi ya kawo mu ƙarshen wato suratul as-saff kenan a cikin waɗannan littafai guda biyu yanzu kuma insha Allahu ta'ala za mu zo ne a cikin wato suratul al-jumu'a suratul jumu'a surati da take da alaka da ranar jumu'a idan muka duba cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi mai tahqiq wannan littafi shekh mustafa al-adawi sai yake cewa in ka diba a number 1 in ka diba daidai sunan surat ya rubuta number 1 yace an sanya mata wannan sura suna wa wajen sahabbai da kuma littafan sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma tafsiri suratul jumu'a wala yu'rafu lahasmun ghayr dhalik ba san tara da wannan sura ba wanda ba wannan ba kuma yace ta zo a cikin sahihul bukhari daga abu huraira yana cewa mun kasance muna zaune wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya sauka mishi da suratul jumu'a hadisi wannan shine abin da ya kawo amma bai ce ba daga ibnu ashir ya dauko wannan to ba mu sani ba wannan bayani ne na mallan ko kuma tana yiwa daga ibnu ashur ya dauko wannan bayani amma saboda al'ada yana yawan daukowa gare shi yasa ko kuma a'a shi kadai ne yayi kokari shi ma dan yayi kokari wannan bayani saboda bayani ne a takaice al'ayati hal dai bai ce ibnu ashur ya ce ba an gadi ko to madalla wannan shi ne abinda malam ya kawo suratul jumu'a kuma tana magana ne akan jumu'a in muka diba a cikin yaren larabci jumu'a daga jumu'a ne domin tana hada mutane a sallar jumu'a ana haduwa daga jama'a shi ana an hada su sannan kuma kiyama ba za ta tsaye ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi shi ranar jumu'a amma ba a dai kowace jumu'a ba ce don kan wanda yake son karanta qur'ani shi cikin an ci hadisi an ci jumu'a a ba a haɗi jumu'a ta wuce shekara ba ta wani wata wannan ya kamata mu fahimci wannan kina hadisi ba ƙarya ba ne yayi sannan kuma abin da kamata mu fahimta waɗannan sunayen na ranaku suna da alaƙa ne da wato tsarin lissafi na larabci na fata an fahimce ni wato kowanne daga cikin sunaye in ka hankalta mishi ranakun satuttuka akwai asalin dalilin da sa aka saya mishi wannan suna in muka dubi yawmul juma'a domin rana ce tana hada musulmi su je su yi sallah a masallaci to sai mu dauki yawmul ahad daga wahid ne in an ce ahad shine daya yawmul ithnain daga ithnain na biyu yawmul thulatha daga thalatha ne rana ta uku yawmul arbi'a ko yawmul irbi'a ko yawmul urbi'a rana ta hudu domin lahadi daya ithnain biyu thulatha uku arbi'a ko irbi'a ko urbi'a hudu daga arba'a ne yawmul khamis daga khamsa ne rana ta biyar sai yawmul jumu'a ita ko an ketare saboda ranar tana hada mutane yawmul sabt kuma ita ko ba a ce yawmul sitta ba as-sabt shine wato hutu domin ita ce ranar da ake hutu a cikin tawayyar bani isra'il da Allah ya jarbe su yahudawa aka ce kasu yi kamun kifi ko yawmul qat'u al-sabt yana dauke al-qat'u yankewa daga aiki ko asabtu hutu domin wanda ya yanke daga aiki ai ya huta shi yasa ake kiran wato hutu na ubacci subatan waja'alna lahum subata kuma Allah ya ce was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirata al-bahr idh ya'duna fi as-sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun kiran wadannan sunayen kowanne daga cikin su yana da alaka da wani lissafi ne aka mata a hankalta mishi a fahimce shi yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokacin mu ya karato kuma mun dan fara bayani dai karshen wannan sura insha Allah ta'ala nan zamu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya bamu iko zamu zo mu dora akan inda wato muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi bamu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.